Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da zamu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jiya Asabar Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wani tashar harba tauraron dan Adam domin ƙara ƙarfin makaman nukiliyar ta. Wannan gwajin dai na zuwa ne gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da ƙasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayarta akan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazanan da take yi na dawowa da gwajin makamai masu linzami wato masu cin dogon zango. Kamfanin dalancin labaran Koriya bai faɗi irin makaman da aka gwada a jiya Asabar ba, haka kuma bai fitar da hotuna ba. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango har sau 13 tun cikin watan Yuni. Masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba dadewa ba Koriya za ta yi amfani da tashar Sahoy wajen harba tauraron dan Adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da tashar harba makamai masu cin dogon zango. Karkashin dogokin Majalisar Dinkin Duniya an haramta wa Koriya ta Arewa duk wasu ayyukan makamai masu wato samfurin ballistic, amma a baya tana yi amfani da su ne ta hanyar fakewa da abinda ta kira ayyukan tauraron dan Adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin dogon zango. Kotu a kasar Sudan a jiya Asabar ta yanke wa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari bayan da aka same shi da laifi na cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram. Tun cikin watan Afrilu ne ake tsare da Bashir mai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka haɓar da gwamnatinsa yayin zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 ta mulkin kasar. Zai ci gaba da huskantar tuhume-tuhume akan laifukan yaƙi da na kisar ƙari dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi bore da ya kai ga tumɓuke tsohon shugaban akan mulki a cikin watan Afrilu sun ce hukuncin bai yi ba. Ana kuma zargin Bashir da aikata laifukan cin zarafin bala'adama da kisar ƙari dangi a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Darfur. Sama da fararen hula 300,000 ne aka kashe tun cikin shekarar 2002 a wani rikici da ya fitar da wasu ƙarin mutane miliyan 2 daga gidajensu. Wannan ne hukuncin farko da a cikin jerin tuhume-tuhume da ake yi wa Bashir, shine kuma hukuncin farko da gwamnatin wucin gadin kasar ta yi tun bayan da ta ɗauki ragamin mulkin kasar. Mutanen Sudan sun maida martani da dama akan wannan batu. Wani mai fashin baki akan siyasa Muhammad Hussein ya ce wato shari'ar da aka yi ma Bashir tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma ga cigaban Sudan.
محاكمة البشير ستجر وراها محاكمات أخرى لكثير جدا من هذا النظام السابق.
شريعة بشير زي تيم كاوا ونن غومنتي واتو تتبتد دا غسكيا دا أدلشي دا كما أيوكا دا تكيي أغبانتا دا كما يردد دا تسامو دا جماعة متاني كما داس غا تنا أيكي نجاري جاري دا كما سبوتي سابون بابي. Wani mai fashin baki kuma da ya halarci wannan kotu inda ya tabbu ya shaidu wannan hukuncin da aka yanke ya ce wannan hukuncin zai haifar da shari'o'i da dama a ƙasar Sudan.
Ana a'taqid inno muhakamat al-Bashir hiya fi ghayat al-ahammiyya
Ya ce hukuncin da aka yanke wa Bashir na da muhimmanci, wato idan ka duba, saboda mutanen Sudan suna son su ga ana jan kunnen Bashir akan laifuka da aikata a baya tun shekarar 1989, lamarin da zai bude kofar neman adalci a kasar, zai kuma hana duk wani shugaba da zai nemi ya cutar da al'ummar Sudan. Bashir ya daura gaba a kasar ne ta hanyar juyin mulkin soji a wata kawance da Islamic Front mai samun goyon bayan kungiyar ƴan uwa musulmi. Bashir ya shiga jam'iyyar National Congress Party ne, kuma ya yi mulkin kasar shekaru 30 har zuwa lokacin da aka tumbuke shi akan mulkin kasar.
Labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na sura da Ma'ali Kaya zan gabatar. Mai hukumar zaben Najeriya ke cewa ne kan ƙara rakin zabe 807 bayan babban zaben 2019 kamar akasarin jihohi. Yan adawa ba su kwashe nika da waka ba a zaben ƙananan hukumomin jihar Niger. Za mu tuna baya a bayanan tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Jega ga matakan da ya ce ya dauka na gyara aikin hukumar gabanin zaben 2015, inda yan adawa karo na farko suka kawo madafin iko. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah. Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da kararraki 807 a kotunan karar zabe biyu bayan zaben 2019 da aka gudanar. Yakubu ya bayyana haka ne a taron karshe da kwamishinonin hukumar na jihohi. Ya ce cikin adadin kararrakin 807 an kori 582, masu kara suka janye 183, kazalika 30 za a sake zabe ne, inda 12 kuma na ba da shaidar lashe zaben ne. Mahmud Yakubu ya ce bisa hukuncin kotu, hukumar zabe za ta sake zabe a mazaɓin wasu 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka kai 30. Jami'in labarun hukumar Aliyu Bello ya ce kararrakin ba su zama wani abun mamaki ba in an duba zabukan baya, kuma dama duk waɗanda ba su gamsu da sakamako ba kan garzaya kotun ne.
Mai ruwa da tsaki na da ikon ya faɗi albarkacin bakin sa, waɗanda suke ganin abubuwan da aka yi din ba su dace ba sun je gaban kotu, kuma ita ma hukumar zabe tana amsa dukkan basun da ke gaban kotu akan al'amuran nan.
Tabbas an fiye ba hukumar zabe a zaben da ta yi na 2015 fiye da wannan zabe na 2019, saboda matsaloli da yawa da aka samu. Me zaka ce kan wannan?
Ya danganci gurin da mutum yake ne, domin abin da zaka duba adadin jam'iyyun da suka shiga takara a zaben 2019 ya tsara waɗanda suka shiga takara a zaben 2015. Mutanen da suka kada gura a 2019 ya fi adadin mutanen da suka kada gura a 2015. Mabambantan alƙaluman nan zaka ga cewa kokarin da hukumar zabe ta yi a 2019 ba abin arena mata bane, wanda kuma al'ummar Najeriya sheda ne a kanta.
Abin dubawa a nan shine yadda cikin kararrakin 807 aka kori 582. Da hakan baya rasa nasaba a tabarun masu sharhi na yadda kotu kan nemi hujjar fitar shakku daga waɗanda suka shigar da kara. Wannan karon ma masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya shigo cikin shirin. Yana mai bayyana ra'ayin yana da wuya a samu hujjar kalubalantar ma zaɓe a Najeriya, musamman ma dai a yadda shari'u ke gudana.
Kotun Najeriya harkar zaɓe ta maida zaɓe harka ta wato rigima da tsakani da kai ba, ta maida shi harkar laifi. To shi kuma harkar laifi sai ka tabbatar da abu yanda babu wani wanda zai kalla ya samu wani haufi a kai, sannan za a iya cewa wannan abin daidai. So ana amfani da wannan cewa ba za a iya tabbatarwa ba. Amma yanzu an misali zaben wannan hukuncin da kotun koli ta bayar akan na Atiku da ta yi bayani a kai, cewa ta yi ai dole sai ya kawo mutane, karancin mutane 250,000 sun yi magana daidai da daidai akan abin da yake zargi a kai, sannan shaidar su za ta iya zama abin da za su kalla. Ina wani shugaba ne a ina a wace duniya za ka iya tabbatar da cewa shaidu 250,000 duka su faɗi magana daidai yanda ake son, yanda ka faɗa zargin da kai, sannan a tabbatar an san da a wannan hukuncin da suka yi ma sun bude kofa na cewa duk wanda yanzu zai shiga zabe ya shiga da karfin sa, ya shiga da karfin kudin sa, ya shiga da karfin hukumar tana son shi ko ba ta son shi, idan bai iya fitowa ba wato babu wata hukumar shari'a da za ta iya tabbatar da cewa an ci zalunsa. Idan kuma ya iya fitowa, to babu wani wanda zai iya kai kararsa ya tabbatar da cewa yayi mahukunci ko ya ci zarafi ko yayi kwace ko ya kashe wani ko yayi duk abubuwan da ake tunani laifin ne, ba za a iya tabbatar da su ba idan aka bi irin wannan hukunci da ake yankewa. Saboda haka ya kamata a kalli abin, a kalli yanda ake zaben. Zabe yana cikin hujjojin tabbatar da kasa a cikin demokradiya. Idan zabe ya lalace, babu wani abu na demokradiya kuma da shi. Shine alwalar demokradiya. Sallar demokradiya ba ta yi ba.
Dokta, idan wannan abu ya daure, wannan gwamnati da take cewa gwamnatin canji ce, canji. Bayan mulkin Buhari, menene zai iya faruwa? Wani irin tarihi ne zai kafu a Najeriya?
Wato idan suka kuskure, kuma ni ina neman koyaushe in samu dama shawara ta taje wurin Buhari, shi fa tarihi lokacin ka yake kirgawa, ba zai kirga lokacin wanda suka baka shawara ba, ba zai kirga lokacin aminanka da suka ce kai ba, ko ƴan uwanka, ko abokan tafiyarka, ko ministocinka. Yanzu yake tunanin wani minista, ba wanda yake tunanin wani yayi minista a lokaci kaza, an san an yi su ba iyaka. Amma an kai gwamna a wuri har abada, za a ce a lokacin da wani yana gwamna ba ma iya dama fura mu sha asali biyu. A lokacin da wani ya zama gwamna, fura tana sule biyar ta da sule uku. Kowa kai zai faɗa da kai da sunanka da sunan zuri'arka. An tsinuwa ce har abada haka za a ci gaba da tsinuwar. Kana kabari kana kwanci, za a ci gaba da wannan tsinuwar. In kuma albarka za a sa maka, haka za a ci gaba da sa maka albarka. Allah ya wani albarka kaza. So lokaci yayi, ina ganin da shugaban ƙasa Buhari zai tsaya tantance. Yanzu fa shi ne. Idan da sai da shawarar suwana, sai da shawarar suwana, to shekara uku nan da wani abu da suka rage ta Buhari ce kawai. Idan za a ci gaba da mulki, mutane suna jin ba daɗi, suna sake shiga kunci, ana musu kwace, ana musu dan ya baya kasar wai akai, ba wanda zai tunanin cewa yanzu waye zai ce ai lokacin da aka yi zaben kogi Buhari ma yana Ingila, ba wanda zai faɗi wannan. Hakkinsa ne kuma lokacinsa ne. Lokacin da aka yi na Kano, ya tafi Saudi Arabia, duk wannan ba za ka yi mutane wayo ba, za ka yi Allah wayo ba. Lokacin ka ne kai kane ma, kai kuma zai kamata kai za ka ansa wa jama'a yanda za ka ansa Ubangiji. Saka ina tunanin lokaci yayi da za a zo a cire wannan tunanin cewa lokacin ka an sha wahala. Ita demokradiya ana yin ta ne don a samu walwala, don a samu ci gaba a cikin jin daɗi da sauki. Ya za a iya samun ci gaba ta wasu hanyoyin, amma na demokradiya shi a cikin sauki da jin daɗi ake samun shi.
Ita dai hukumar zaɓe ba mamaki don zaɓen 2023, kamar yadda Farfesa Yakubu ya ce, za ta yi aiki da 'yan majalisar dokoki kan na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a da ake kira kadireda. Don ko ya ce za a ci gaba da amfani da ita. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Neja, inda kamar akasarin jihohin Najeriya, 'yan adawa ba su kai labari ba a lashe zaben ƙananan hukumi da aka gudanar. Neja dai ta koma ragamar APC a 2015 ne, bayan kammala mulkin gwamna Babangida Aliyu na PDP da ya hau kujerar gwamnan jihar a 2007, ya sake lashe zaɓe a 2011. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Hukumar zaɓen jihar Neja a Najeriya ta ayyana cewa jam'iyyar APC mai mulki ita ce ta lashe ƙananan hukumomi 23 daga cikin 25 da ke faɗin jihar, a lokacin da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar, yayin da PDP ta samu ƙaramar hukuma guda, wato Lemu, inda kuma har ya zuwa hada wannan rahoto ba a bayyana sakamakon ƙaramar hukumar tafa ba, a sakamakon rashin sanin inda baturen zaben ya shiga. Kamar yadda rahotanni suka nuna, PDP mai adawa ta yi fatali da sakamakon zaben, inda ta ce zaben yana ciki da maguɗi. In ji jigon jam'iyyar APC a jihar Niger, Honorable Yahaya Ability.
Kaman malika an je da makamai, an je da aduna, aka shiga taron jama'a, aka kwashe kayan zaɓe, aka wuce da shi.
Duk da yake da jam'iyyar ta APC ba ta ce komai ba ya zuwa haɗa wannan rahoton, amma kwamishinan dabbobi da gandun daji a jihar Niger, Haruna Dukku, ya ce sun yi adalci a zaben.
Ko mutum baya son gwamnan jihar Niger zai yaba masa da wannan bubasa da ya yi na gudanar da zaɓe a kan lokaci, kuma ya ba kowa dama. In ka lura har a kwanta gora, jam'iyyar Hamaya ta samu kansila.
A gefe guda kuma an samu ƙarancin fitowar jama'a a lokacin wannan zaɓe. Amma Barista Muktar Nasali ya ce hakan ba zai shafi ingancin zaben ba.
A'a, wannan baya ba zai shafi zaɓe, sakamakon zaɓe ba. Waɗanda suka fito iya adadinsu za su kaɗa ƙuri'a, za a kirga, kuma a zubi wanda ainihin ya samu jaya a bada sanarwa.
Ga dai abinda sakataren hukumar zaben jihar Niger Malam Habibi Bobi ke cewa akan wannan al'amari.
Fito ya danganci
jam'iyyar PDP ta lashe zaben kansila a mazabar gwamna Abubakar Sani Bello dake kwanta gora ta tsakiya.
Kansilan PDP ya kwantar da dan takarar APC kenan a kwanta gora. Yanzu kuma zamu tuna baya a zanta da muka yi da tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Tairo Jega gabanin zaben 2015 da ya fara kawo ƴan hamayya kan gado tun tarihin ma zabe a Najeriya dan ko bayan kisan gilla ga jagororin jamhuriya ta farko a 1966 an dawo siyasa a 1979 inda NPN ta lashe zabe ta kuma sake lashewa a 1983 kafin sojoji su biyo dare su kifar da gwamnatin da manja janar Buhari ya tsare mulki a lokacin.
Babban matsala ta kafa ma demokradiyya tushe kamar yadda ita wannan committee Justice West ya faɗa shine amfanin da ake da zabe ana yaba ita kanta demokradiyya zagon ƙasa saboda maimakon a yi zabe a fito da mutanen da ake ganin su suka dace su za su yi aikin da jama'a za su amfana sai kaga an yi zabe waɗanda mutane suke so daban waɗanda za a faɗa cewa su suka ci zabe daban don haka shigowar mu hukumar zabe ya kasance gaskiya mutane da yawa sun dauka da hukumar zabe dama ita ma kamar wata kasuwa ce inda zaka zo ka biya duk wanda ya saya kamar sayan zaben ake wanda yake hukumar ta yi kaurin suna sosai don haka babban kalubale da muka huskanta da muka zo farko shine yaya zamu yi wannan kaurin sunan da hukumar zabe ta yi mu karkare shi domin mu huskanci shi kanshi aikin zaben kuma a yi kokarin a inganta shi to gaskiya mun yi abubuwa da yawa kafin a yi zaben 2011 na kokarin karkare wannan kaurin sunan na kokarin gano irin matsalolin da suka addabi zabe da kuma kokarin yin abubuwa daukan matakan da ya kamata a dauka a inganta al'amura na zabe sai muka lura cewa zabe da ake kamun mu zo rajistar da ake zabe da ita ba ta da inganci ko kadan ingancin zabe shine a tabbatar cewa ita kanta rajistar zabe tana da inganci sati biyu bayan mun zo shine muka dauki wannan rajista ita database din rajistar din muka dauke ta muka je muka zauna kusan kwana biyar mu duka muka je muka bita shafi shafi yaya ingancin wannan rajista take fiye da kashi 50 cikin 100 ga sunaye ba hotuna kusan 25 cikin 100 ga hotunan amma sunayen ba su yi kama da sunayen mutum ba ko dai sunayen itatuwa ko sunayen ungulai da sauransu na uku wasu sunayen ma har da mutanen da ba 'yan Najeriya bane da ganye kamar wasu fitattun mutane irin su Muhammad Ali irin su Mike Tyson irin su Queen Elizabeth the Second duk akwai su a cikin rajistar ga sunaye sai ka ga suna ga gashi an sa ka ga hoto ba su bane don haka muka tabbatar cewa wannan kundin rajista din ba shi da inganci in aka ce da ita za a yi zabe to gaskiya an za a dai yi ne ba don za a yi zabe mai inganci ba
masu sauraro da wannan muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da gidajen radio da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni Nasiru da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
rahoton shekara-shekara da cibiyar nan da ke bincike kan ayyukan ta'addanci a kasashen duniya a tafitar na wannan shekara na ci gaba da jan hankalin kwararru da masana masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ga wannan rahoto
wato shi wannan report wanda cibiyan IEP wanda ke kasan Sydney a Australia ta wallafa report ne wanda ta fara wallafa tun shekara 2014 kuma ta kan yi la'akari ne da alƙaluma wanda wata cibiya wanda ake ce Mustard take ajewa to kowane shekara haka ta kan diba sai ta yi irin wannan nazari ta fitar da bayanai akan ta'addanci a duniya na bana din wanda ta fitar ta yi la'akari ne da alƙaluma na shekara 2018 na farko abin da mai muhimmanci kenan na biyu lalle da ta fara wallafa wannan rahoton a shekara 2014 lalle Najeriya ce ga lokacin kuma kungiyar da ga lokacin ake ce ma wanda duniya ke kira Boko Haram amma ainihin sunan ta Jama'atul Ahli Sunna lil Dawati wal Jihad ita ce ga lokacin tafi kashe-kashe a duniya wanda har yasa kasar Najeriya ke gaba wannan matsala na ta'addanci to bana Najeriya ce ta zo ta uku kuma kamar yadda nace an yi la'akari da alƙaluma na shekara 2018 abinda kuma ya fito shine ƙaruwan mace-mace da aka samu tsakanin shekara 2017 da 2018 da alƙaluman da aka yi amfani kuma abinda mai muhimmanci ga kusan ita hukuma wadda za ta yi la'akari da shi a wannan reportin shine sa waɗannan ƙungiyoyi na Fulani waɗanda ke kashe-kashe a jihohin da ke arewa wato jihohin da ke tsakiyar Najeriya su kafina Zamfara a cikin waɗannan alƙaluma to lalle ga mu masana a kusan ilimin ta'addanci za a ce muna da dan ayar tambaya saboda sa waɗannan ƙungiyoyi a cikin alƙaluma dalili ko wato akwai kusan takaddama a duniya rashin yadda menene ainihi ake nufi da ta'addanci
shi ma masanin tsaro da ke aiki da kungiyoyin kasa da kasa Win Commander Musa Isa Salmanu ya mun karin bayani akan sauran bangarorin da wannan rahoto ya tabo
to a takeice abinda wannan rahoton na Global Terrorism Index na shekara 2019 ya kunsa shine cewa na farko mace-macen da ake samu a sanadiyan ta'addanci ya ragu da kusan kashi 52 idan aka danganta shi da shekaran da ta wuce idan ka duba wannan rahoton sai ga cewa ya nuna cewa Najeriya ko shekaran da ya wuce ita ce kasa ta uku a wannan shekaran ita ce kuma kasa ta uku san dai za a ce ba ta canza zani ba kenan wanda aka samu canji shine kaman na farko da na biyu wanda suka sauya da kasar Iraq ne amma yanzu Afghanistan ta sha gaba yanzu idan ka duba a cikin rahoton an samu raguwa akan kashe-kashe ko kuma mace-macen da aka samu asabili da ta'addanci kuma dai daga cikin factors din da yasa saboda galaban ta hanyar soja da aka samu akan kungiyar ISIS da kuma kungiyar Boko Haram na uku shine shi wannan rahoton ana ya nuna cewa duk kasashen da ke da wa'annan wato yaƙe-yaƙe an fi samun ta'addanci a wuraren a kasashen ina son mutane su gane cewa akwai bambanci tsakanin yaƙi da kuma ta'addanci sannan kuma shi wannan rahoton ya sake nuna cewa ƴan tsatsauran ra'ayi a Turai su ma sun an samu ƙaruwan irin wa'annan ta'addancin da ake samu saboda ƴan tsatsauran ra'ayi wani ƙarin bayani shine cewa kuma shi wannan rahoton ya nuna cewa ƙasashen da ke da ƙungiyoyin da suka fara ta'addanci sukan ɗauki dogon lokaci kamun su gama wa'annan kamun a ci galaban su gaba ɗaya inda suka nuna cewa yakan ɗauki kusan shekara 33 abu na ƙarshe da na an samu ƙaruwan ayyukan ta'addanci wa'anda mata ke wato an samu ƙaruwan mata a ayyukan ta'addanci
tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta mayakan Najeriya da kuma a baya ya jagoranci yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasar Manjo General Junaidu Sani Bindawa ya shaida min cewa duk da wannan rahoto ya nuna raguwar ta'addanci a kasashen duniyar amma fa wasu yankunan har yanzu na nan na ci gaba da ɗaɗɗana kudursu a hannun ƴan ta'addan
nan a Afirka ta yamma ya ƙara amma wasu iririn kaman wajen Sahel kaga abin ya ƙaru kullun ko jiya ina jin ko shekarun jiya an kashe sojoji a Mali an kashe sojoji a Burkina Faso su Faransa da kenan tashi da ko jiragen su ma guda biyu waɗannan masu tashin rangulu sun yi karo sojojin Faransa guda 13 sun mutu in ka duba can wajen ƙasashen Sahel wato irin su Mali Burkina Faso su Niger Chad har zuwa wajen ma Madrid wajen su Algeria Tunisia Morocco babban matsala da ake samu shi ne magana wannan ta'addanci
kwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba da ke bincike kan ta'addanci a kasashen duniya wanda yake bibiyar rahoton na wannan shekara ya ce akwai abin da yasa aka sanya karfin soji a zama daya daga cikin silar raguwar aika-aikar 'yan ta'adda a duniya a wannan shekarar.
Kungiyoyin Nasari Kano ke suke yi ba za su iya rike kasa ya dade su jure da rike wannan ba, don kamar yadda na nuna ba ko sayan makamai ko samun goyon baya sai dai su bi karkashin kasa ba su samun sa'a a bayyane. Kaga kamar ita gwamnatin tarayya tana iya zuwa duk kasashe da yawa ta sayi makamai, su kuma wannan irin kungiyoyin sai dai su bi kasa. Ka gane? Abin da ake kira su saye shi a boye dai ba a bayyane ba. Tarihin duniya ya nuna duk irin waɗannan kungiyoyi masu tawar da zaune da ƙyar suke jurewa suna iya nasara, amma rike nasarar da rike ƙasa shi ne zai zama musu matsala.
Najeriya dai bisa ga wannan rahoto tana matsayinta na bayebo ba fallasa, domin kamar a bara a bana ma ita ta zo na uku a fagen ta'addanci a duniya. To kuma hakan ke nufi har ila yau ga Dr. Kabiru Adamu.
Na farko ya sha karo da ikirarin da gwamnati take yi na cewa ta shawo kan kungiyar wato Jama'atul Ahlussunnah da wato Waljihar da Madayar wadda wato Islamic State in West Africa province kenan, sashen Islamic State da ke Africa ta Yamma. Nuna irin wannan alƙaluma da suka fito lalle ya karo da wannan ikirarin da ita gwamnati take yi, kuma yana ƙara kusan an giza take cewa ta tashi tsaye wato ita gwamnatin Najeriya kenan ta ƙara himma da take yi don ta samu ta shawo kan wannan matsalar. Kuma abu na uku da muhimmanci shine alakar da ake ni so a nuna da abubuwan da ke faruwa a kasai jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Niger, Kaduna da yadda duniya ke fahimtar ta'addanci a Najeriya. Dole ne ita gwamnati ta hito ta yi bayani in za ta sa wayannan kungiyoyin ne a cikin kungiyoyi masu ta'addanci, in kuma ba haka bane to ta yi ma duniya bayani don duniya a fahimci ainihi me ke faruwa a Najeriya.
Manjo General Junaidu Bindawa na mai ra'ayin cewar kalbin soji kadai fa ba zai iya magance aƙida irin na ta'addanci ba.
Kamar nan Najeriya ko kuma a Afirka gaba daya, menene gwamnati suke yi na maganan abincin da mashiga Adam zai ci, maganan halin rayuwa gaba daya, na maganan abinda Bature yake kira poverty, na maganan canjin yanayi ma da kuma rayuwa da abubuwan da su shugabanni suke, musamman 'yan siyasa, ana yin abin da ya kamata wanda zai kwantar da hankalin mutane ko ko a'a ana yin abubuwan da suna ƙara ingiza mutane.
Bisa kuma ga gargaɗin da cibiyar ta yi cewar ta'addancin zai ci gaba da kasancewa barazana ga duniya, to yanzu ina mafita
shi ne cire dalilan da suke kawo ta'addanci. In akwai rashin gaskiya, in akwai rashin adalci, in wasu suna ji ana muguna musu, ana danne musu haƙƙinsu, ba a ba su ƴanci, ya kasance har a tura ta kai bango suka ɗauki makamai suna haka, ko ka murƙushe su baka cire waɗannan abubuwan ba, rashin adalci, rashin bin doka, ko kuma a ga wasu sun yi an bar su wasu ba su kai ba a bar su ba, irin waɗannan in ba ka kawo da su ba ne za ka ci gaba da samun ta'addanci.
Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iyan mutum biyu. Tuni dai Burtaniya wacce ta yi wa Najeriya mulkin mallaka ta ƙara jaddada ƙudurinta na taimakawa ƙasar wurin shawo kan matsalar tsaro. Babban Hausan hafsoshin rundunar sojojin Burtaniya kenan, General Nick Carter ke jaddada cewar Najeriya ce ta farko a wurin su a inda suke son taimakawa don inganta sha'anin tsaro, wanda hakan tamkar samar da tsaro ne ga lahirin nahiyar yammacin Afirka baki daya. Duba da irin barazanar tsaro da kungiyoyi irin su IS ke ci gaba da zamantowa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro an miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aikina da kuka ji muryoyinsu, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
labarai don kowa da kowa daga